saƙon mu na mako daga mu'asa sashi da wurin ha mai gabatarwa malam Jibrani Isma'ila Khalifa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن أوانا مسلمي مزاد ماتا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جمعة قوم قوتا شعبان هجرة دبوتايا da 441 wanda ya daidai da 3 ga watan April shekara ta 2020. Maudu'in mu a wannan rana shine yawaita addu'a a lokacin annoba da kuma yin tunani akan makomar arewacin Najeriya. Yan uwa, kamar yadda malaman mu suke ta faɗa tun kafin wannan abu ya zo, a yawaita addu'a Allah ta'ala ya kare mu, Allah ta'ala ya yaye wa duniya wannan musiba ba za mu iya ba. A kuma mai da lamari ga Allah, a tuba zuwa gare shi, a kankan da kai da shi gare shi, a yi tawassuli da sunayensa kyawawa, a yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ta'ala ya yaye mana a wannan musiba da wannan annoba da ake ciki a duniyar musulmi da ma duniya baki daya. Anaci a cikin addu'a ya zo a wani hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a. Allah ta'ala yana son masu nannacewa a cikin addu'a. Dan uwa mu, naci a cikin addu'a a wannan lokaci, mazan mu da matan mu, manyan mu da yaran mu, mu koma zuwa ga Allah, mu kankan da kai mu yawaita addu'a. Allah ta'ala yayi mana wannan musiba da muke ciki dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan nan kuma ƴan uwa, yana da abin da yake mai muhimmanci a wannan lokaci, musamman a waɗanda suke mawadata, shine taimakawa mutane a wannan lokaci, musamman abinda za a ci, saboda mutane ana shiga cikin tsanani, an rufe hanyoyin garuruwa, ƴan kasuwa babu baki, da kasuwanci ya tsaya, aiki da duk abubuwa da yawa sun tsaya ba sa ci gaba. Wasu garuruwan ma an rufe, ba a fitowa ko da kofar gida, duka ba a zama tare, ba kasuwa, ba inda za a je. Lalle fa mutane suna shiga cikin tsanani na rashin abinci da iyalansu. Don haka yana da kyau, abu ne wanda yake na ɗan uwantaka na musulunci, mu taimakawa junanmu da abinda za a ci, da duk abinda ake bukata na rayuwa wanda yake na wajibi. Mu taimakawa duk ƴan uwan musulmi baki ɗaya, kai mu taimakawa ƴan uwan mu ta yadda ba zamana ba mabukaci a wannan lokacin wanda ya rasa abinci, har ma mu taimakawa ƴan uwanmu waɗanda ma ba musulmi ba, idan mun wadatu to mu taimaka musu kuma da abin da za su ci, waɗanda suke abokan zaman mu ne a wannan ƙasa. Don haka ƴan uwa abu ne wanda yake mai kyau, ko ba wai abu ne wanda yake ya kyautan nan, ba wani abu ne wanda ba a yake a ɓoye ba. A zahiri babu laifi ƙungiyoyi da mutane ɗaiɗaiku su fito su bayyana su taimaka, wannan ma zai motsa wasu. Kungiya kaza ta fito ta taimaka da kaza, Alhaji wane ya fito ya bada kaza, Malam wane, Sarki wane ya fito ya bada kaza, a fili wanda zai motsa wasu kuma su taimaka waɗannan abubuwan. Wannan abba ladi Allah ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, in kun bayyana sadaqa kun ba wa talaka ba, fa ni'mahi, madalla, Allah ya karɓa. Don haka wannan zai motsa wannan mutane a wannan lokacin, a yi ta a fili ma, to ya fi a taimaka don wasu ma su koyi su ci shi su taimakawa ƴan uwa musulmi. To ƴan uwa, a lokaci guda idan fa mustahabbi ne, abu ne mai kyau da ake kwaɗayin a yi shi a wannan lokaci akan masu hali, to fa wajibi ne ita kuma akan gwamnati ta ba wa mutane abin da ba su. Domin mun gani a ƙasashe da yawa da aka kulle ƙasashe, to gwamnatoci suna taimaka musu da kuɗi, da abinci, da ƙungiyoyi ana taimakawa mutane. Amma fa a Najeriya wannan abin fa har yanzu bai tabbata ba. Abubuwa da ake gani duka bai wuce wasa ba, bai kai 0.00% ba, fa a bada komai ba, kawai ana taimaka ne a ɗan wani waje, sai a ɗauki hoto a tura a media kowa ya gani, ai ga nan ana raba kuɗi, ko ga nan ana raba abinci. Magana ta gaskiya, gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba a wannan lokacin, kuma wajibinta ne, musamman gwamnatin tarayya, ta ba da taimako na ban mamaki, ta sa kuma dukkanin jihohi su bayar. Wannan abin wajibi ne. idan gwamnati ta gaba a wannan abin to babu gwamnati kuma ba ta da amfani domin wannan lokacin ba lokacin ne da ya kamata a dauki abubuwa kamar irin wancan lokacin a baya ko wani ba dauke shi da wasa ba wannan magana ce ta tsakanin mutuwa da rayuwa idan mutane ba su mutu da annoba ba to wallahi yunwa za ta kashe su mutane suna cikin hali gashi nan mutane musamman garuwan da aka kulle suna bugo waya ana taimaka musu da kudi ana tura musu a waya a tura musu ku a waya a kamun su dan abin da za su samu su ci ba ma su da abin da ba su da haka wajibin gwamnati ne haka na garuwan da ba a kulle ba kuma duka kasuwanci ya tsaya babu baki ba kasuwanci abubuwa komai ya tsaya cak to lalle fa wajibi ne gwamnati ta taimaka mutane da abin da ba a ci kudin da aka dashi a Najeriya ko da zai kare to wajibi ne a ba mutane abinci su rayu a wannan lokaci kuma mu ne ba mu fanuna gwamnati idan muka bauna muka yi irin fakakai irin yadda muke walamura a Najeriya mu kan mu talakawa to wallahi gwamnatin mu ba su wannan abin ba dan dai kowa ya rayu a gwamnatin nan ya ga yadda gwamnati suke rayuwa tun daga haihuwar mu har zuwa yanzu gwamnati ba ta daukar abu da muhimmanci wanda shafi al'umma to wajibi ne fa wannan lokaci ko dai ayi ko kuma mu dauka cewa babu gwamnati a Najeriya dan haka ba ta da wani iko akan mu dan ba ta taimaka wa mutane lokacin da suke kansu rayu tsakanin nasrani ko mutu ba dan wajibi ne wallahi tallahi mutane da yawa da families suna cikin matsala mutane sun kasa ciyar da iyalansu dan haka wajibin gwamnati ne a wannan lokacin abin kuma ƙara tsanani yake dan haka wajibi ne gwamnati ta fito ta taimaka wa mutane kuma gwamnatin Najeriya tana da abin da ba ta taimaka wa mutane na abinci ko da abincin Najeriya bai kare to aje ai order a wani waje wanda ma ba bai kare ba aje ai order a wani waje a sauki a bawa mutanen Najeriya ai adalci a tsakanin mutane kuma ba dauki wani gari a ba su kudin da yafi dukkanin garuruwan da aka bawa Najeriya ba wannan zalunci ne ba adalci bane har a musulunce kuma har a demokradiyya zalunci ne rashin gina wato kasa ne wannan yana ishara zuwa ga gwamnati ta fifita wani janibi akan wani janibi saboda wasu ba mutane bane ba wa'ancan su ne mutane lalle wannan zalunci ne ya kamata mutanen Najeriya mu nuna wa gwamnati ban mai da wannan abubuwan da ake ba dan zalunci ne kuma wajibi ne a taimaka wa mutane a wannan lokaci to ɗan uwa wannan kenan Allah ta'ala ya yi mana wannan masifa Allah ta'ala ya sanya adalci a cikin zukatan shugabanninmu da tausayin al'umma su fuskanci abin da yake wajibi a kansu a wannan lokaci to ɗan uwa kuma a gefe guda a wannan lokaci da ake halin zaman gida da rashin ayyukan yi ana zazzaune to fa akwai wani abu wanda yake ya kamata mu yi shi kuma ya zama wajibi mu arewacin Najeriya ya kamata mu yi tunani a wannan lokaci a cikin makomar arewacin Najeriya ɗan uwa bai kuye ga kowannen mu ba halin da arewacin Najeriya yanzu yake a ciki da kuma abinda ya kamata abinda ba a fuskanta domin an uwa fa sun lalace na zamantakewa na tattalin arziki na tsaro na ilimi na bangaren lafiya al'umman fa ba ta ci gaba kar mu yaudari kanmu musamman arewacin Najeriya abubuwa fa baya suke ci al'umma tana komawa cikin musiba abubuwa suna ƙara lalacewa tun daga rashin tsaro gashi an shiga lalacewa tattalin arziki an shiga rashin makoma ga samari da ƴan mata ba fa abin da ba su yi ba su da makoma ba su da mami ba su aikin da ba su da sana'ar da ba su da ita bare mallakar wurin da ba su fauna ɗan uwa wannan fa yana ishara da in zuwa ga ina ba mu koma muddin fa ya ba mana waɗanda ake haifa suna tafiwa ba san makoma ba to fa ba fa zaman lafiya kuma ba za a ci gaba ba ba a san kuma ina ba a koma ba to wannan wajibi ne a wannan lokaci mu tsaya mu yi tunani mu gyara lamurranmu abubuwa da yawa suka ɗauke mana hankali mu bar abin da yake wajibin mu lallai abin da yasa nace arewacin Najeriya dukkanin Najeriya nake nufi baki daya amma arewacin Najeriya to matsalolin nan fa anan suke faruwa musamman in ka fara tun daga rashin tsaro da matsala ta rashi yanzu fa anan abubuwan nan suke ƙara lalacewa musamman a wannan lokaci kasuwancin mutane ya rushe a tsarin gwamnati ya jawo abba hawa farashi talauci ya shigo cikin mutane kuma gwamnati ba ta ma kulawa da wannan bangare na arewacin Najeriya wajibi ne mu yi tunani a wannan lokacin kuma wato da yawa idan an bo cewa arewa kishin arewa akwai abubuwa da suke shiga gaban tunaninmu da kuma suke ƙara rawaje abin Allahu alam bisa sani ko bisa rashin sani shine da an ce arewacin Najeriya to ana motsa man abu ne a matsayin kishi matsalar shugabanci ai ɗan arewa mu shugabanci kanmu mu ne ba mu shugabanci ko kuma kabilanci ɗan uwa mun jarraba mun gani cewa matsalan mu ba ta waye yake jagorancin ƙasa bane ba ko waye jagoran ba shi bane ba domin da yawa mun gwada mun gani cewa daga waccan gwamnati ta sauka a kafa wannan gwamnati za mu ga cewa mun ba wa shugabanci muhimmanci cewa wa'ancan shugabanni su kauce su ba mu gu sun yi zalunci sun kafa ba za su tsaya ba sun suka jawo rashin tsaro sun suke jawo akai kashe mutane azzalimai muka kawar da ku da muka bo muka kafa tamu to ho mu iya wa kanmu komai ba dan haka anan ba mu ga cewa matsalar ba ta matsalar waye shugaba bace ba a'a matsalar ba ta mutum bace matsala ce ta tunani da akan abin da ake akai kowa ka kawo shugaba muddin baka da plan baka da kiyam da ka gina akan su to ba babu abin da zai canja yanzu abin da muka fahimta kenan a wannan lokaci dan haka ba matsalar waye shugaba ba a'a mai mutu akai shine farko tabbas shugabanci a famu shugaba mai kishin al'umma mai tausayi mai focus a rayuwa wanda ya san me yake yi wannan abu ne wanda yake mai kyau kuma tabbas yana da tasiri mai yawa cikin canja al'umma to amma idan al'umma ba ta ginu akan abu ba to ba yadda za a shiwa gabanin nan su bada wannan abin muhimmanci da aka da yawa muna ba wani abubuwa na bangare muhimmanci kabilanci shi muka fi ba wa muhimmanci a'a ai mu ɗan arewa ne mu ana kin mu mu musulmai ne a'a amma abubuwan da yake namun bango mun saka a ga mun yi tunani akan su ba ma'ana abin da ya dame mu ba shi muke bawa a muhimmanci ba a mafi yawan lokuta dan haka ita kanta demokradiyya kawai sunan ana yin tsarin system din ne ana zaɓar shugaban kafa da gwamna da dan majalisa da sanata duk ana zaɓa da councilor da chairman na local government amma sunan wannan kawai structure ake bi amma abinda demokradiyya wacce take ta turan ta gina akanta to ba wannan babu shi maganar ɗancin dan adam kima dan adam haƙƙin dan adam adalci daidaito ma'ana a zamantakewa ta gamayya baki daya ma'ana a zauna da musulmi da wanda ba musulmi ba da bahaushe da wanda ba bahaushe ba zama na haɗaka wannan fa babu shi da abinda ake cewa mujtama al-madani civil society to fa baya aiki a Najeriya to ƴan uwa wannan fa sunna a gidan demokradiyya akan ku kuma in mun duba a matsayin mu na ƴan arewa musulmai zamu ga cewa inda musulmi suka fi yawa zamu ga cewa wa'annan wato muqawwima din ko rukuni na demokradiyyan nan dukkan na musulunci ne kimar dan adam yanci adalci dukkan wa'annan akhlaq ne da wasu ethic wanda musulunci ke kira zuwa grace code yaushe ashe dama muna da su adali mu ne ma ya kamata mu nuna wa duniya cewa ga abinda muke da shi na cikin musulunci na akhlaq amma yanzu mun ga cewa wa'annan abubuwan ba su ne ba ba ma jin ciwon zalunci ba ma jin damuwa da kashe mutane ko takura mutane ko halin da muke ciki ko danna ƴancin mutane kuma sannan an tunanin mu baya tunanin zamantakewa ta hadaka baki daya kullum mu a kabilanci ake motsa mana wanda Allah ta'ala mun sani yayi mu fari da baki da wannan kabila da wannan kabila hatta addini kowa yana da ƴancin yayin addinin sa a tare da musulmi ba tare da wani ya kan gwamnati ba muddin ana halin zaman lafiya in ga musulunci ya ce wani ba bai zauna ba to ya nemi ya cutar da musulmi ne amma ba a zauna tare ai mu'amala da shine ma wani ke ganin kyakkyawan mu'amala ta musulunci ya shiga dan haka yan uwa a wannan lokaci mu zauna mu yi zurban tunani akan makoman Najeriya mu iya motso tambayoyi masu zurfi dama tunani shine ai aiwatar da hankali ai aiki da shi cikin a kawo wani abu sabo suna musalta shi zuwa kamar wato yadda ake kada zare kada auduga a fidda bare shine tunani ma'ana auduga ce za a dauke ta ga ta zubo guda a cushe a dauke ta a tada ta a daura ta a jikin makadi a rinka kadawa har karshe ta fidda bare abo a yi riga da ita a yi yaji da ita to kaga haka shi ma tunani yake wani abu ne a cikin kushe ba a dauka a warware a fitar har a goda abu sabo wanda zai kawo al'umma ci gaba lalle wajibi ne ɗan arewacin Najeriya mu yi tunani a wannan lokacin a yi tunani mai zurfi a cikin makoma arewacin Najeriya abin yana da tashin hankali duk wanda ka halin da ake ciki na tattalin arziki da lalacewar lamura da rashin makomar ƴaƴan da suke taka wafa mari ba su da sana'a ba su da aiki ba su da ilimi bare ma mallaki inda za su zauna har su gina family su yi rayuwa kama yadda kowa yake yi dan haka wajibi ne a wannan lokacin in uwa mu faka tunani a cikin lamuran mu mu yadda abubuwa na sabani da yawa da yake tsakanin mu da yawa sabani na addini da na kabilanci muna bashi muhimmanci musamman mu a cikin al'umma musulmi dan haka in uwa ya kamata mu tunani a wannan lokaci mu ta addu'a Allah ta'ala ya ba mu mafita Allah ya yi mana abin da muke ciki da alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya sanya adalci a cikin zukatan shugabannin mu Allah ta'ala ya taimake mu ya fidda mu halin da muke ciki dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan uwanku Tijjani Ismail Khalifa.